بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاقترار بعضهم بالإعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم: صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المقتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم:
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا تيمي البركة مسلا تيمو دبو أنا قوفر كورا أتكين غرن كتنا أولا يمتشين لانر ثلاثة درلا ربا بير غوتن صفر hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma yayi daidai da 18 ga watan 12 miladiya ta 2012. A wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna Adda'u wad-Dawa, ko kuma Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an Dawa'i Shafi, littafin Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751. Wannan kuma shine darasin mu na 17 a jerin gwanan darussan mu na wannan masallaci mai albarka. Wannan shine na 193. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn al-Qayyim yake magana akan ta shine yana magana akan waɗanda suke ruduwa ko suke rudar da kansu ko ake rudar da su da wasu abubuwa waɗanda za su hana su tuba zuwa ga Allah. Ga su suna laifi, suna saba wa Allah, suna yin ba daidai ba, amma kuma sun fake da wasu abubuwa da suke rudar kawunan su da su waɗanda suke gaya musu ƙarya. suke gaya musu san zuciya na cewa su ci gaba da abin da suke yi na laifi, wannan ba zai cutar da su ba ranar gobe kiyama. Daga cikin irin waɗannan mutane ko irin abubuwan da suke ruduwa da shi, Ibnul Qayyim ya ce mana akwai ruduwar da suke yi da hujja da wasu ayoyin Alkur'ani ko wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka yi musu gurguwar fahimta, suka fahimce su a baibai ko dai bisa jahilci ko kuma bisa san rai. Daga cikin irin waɗannan ayoyi Ibnul Qayyim ya kawo mana fadar Allah ta'ala la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla, da kuma fadar Allah uiddat lil kafirina, wato suka rudu da waɗanda fahimtar da suka yi ma wannan ayar na cewa ita wutar jahannama babu mai shiganta sai wanda yafi kowa lalacewa, wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya. Saboda haka sai suka fahimci cewa ashe idan ba su ƙaryata ba sun gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo da shi, kuma sun tsaya akan haka har sun mutu, to koma mai suka yi ba za su shiga wutar jahannama ba dan an ce la yaslaha. Sannan kuma a wani gurin Allah ya ce uiddat lil kafirina, ita wutar jahannama an tanade ta musamman domin kafirai. Suka ce to kaga ashe wanda duk ya mutu musulmi ko ma wani irin aiki yake yi na laifuffuka baya cikin waɗanda za su shiga jahannama. Don haka sai suka fake da irin waɗannan ayoyi bisa irin wannan gurguwar fahimta, wanda ba haka ayoyin suke nufi ba, ba kuma wannan shine ma'anar ayar ba. Mala yayi mana magana da kuma ƙarin bayani da sharhi da muka yi akan fadar Allah ta'ala la yaslaha illa al-ashqa a wancan satin. Yanzu kuma Ibn Qayyim zai zo kan aya ta biyu da Allah ya ce uiddat lil kafiri, an tanadi wutar jahannama domin kafirai. Yace faqad qala wa amma qawluhu fi an-nari uiddat lil kafirin faqad qala fi al-jannati uiddat lil muttaqin. Yace fadar Allah ta'ala game da wuta da yace an tanade ta domin kafirai, yace wannan ai akwai gurin da Allah ta'ala ya fada game da aljanna, yace uiddat lil muttaqin, ita kuma an tanade ta ga masu tsoron Allah, masu takawa, masu biyar Allah. Yace wala yunafi i'dadun nar lil kafirina an tadkhula halfusaq wal zalama, tanadar wuta da aka yi domin kafirai wannan ba zai ci karo, ba zai kore cewa fasikai da azzalimai ma za su shiga ciki ba, dan an ce an tanade ta domin kafirai wannan ba zai kore fasikai da azzalimai su shiga cikin ta ba. Wala yunafi i'dada ko i'dadul jannat ko idadal jannati lil muttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqal dharratin min iman, haka nan tanadar aljanna da aka yi domin masu tsoron Allah wannan ba zai ci karo kuma ba zai kore cewa wani wanda yake da kwatankwacin kwayar komayya na imani a cikin zuciyarsa zai shiga aljanna ba. Walam ya'mal khairan qattu bima taba yin alkhairi ba, wato abinda malam yake cewa uiddat lil kafirin da Allah ya faɗa ba yana nufin cewa su kadai ne za su shige ta ba, na'am su ne akan gaba, kuma su ne aka halittarwa wuta domin ta zama gidansu na dindindin. Wannan baya hana su ba kunci wasu masu laifi daga cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wadanda sun yi imani da shi, sun gaskata shi, amma kuma sun yi laifuffuka, sun saba masa, sun saba wa Allah. Waɗannan wutar jahannama za ta bakunce su, za ta karɓi bakuncin su, duk da kasancewarta ba gida ne na dawwama a gurinsu ba. Waɗanda aka yi wa gidan don su zauna a ciki har abada babu fita su ne waɗanda suke kafirai, kamar yadda Allah ta'ala ya ce uiddat lil muttaqina, aljanna an tanade ta domin masu takawa. Kuma kowa ya san abinda ake nufi da masu takawa, su ne waɗanda suke ƙoƙarin aikata abinda Allah ya wajabta musu na wajibai, su bar abinda Allah ta'ala ya haramta musu na haramu. waɗannan su ne almuttaquna, masu ƙoƙarin kiyaye dokar Allah gwargwadon iyawarsu. Ashe kaga inda za a tafi bisa doron ayar wannan, sai a ce wanda duk ya mutu baya cikin tawagar almuttaqun, to ba zai shiga aljanna ba. Tare da cewa a aqidar ahlus sunna wal jama'a shine duk wani wanda ya mutu a cikin zuciyarsa akwai imani da Allah da manzansa, to zai shiga aljanna, koda kuwa zai yi ran gadi a cikin wutar jahannama, Allah ya kiyashe mu. Koda za a yi masa zai sha tale tale, maimakon ya tafi gaba gadi ya dan zagaya ta can, sannan karshe a dare shi a cikin gidan aljanna. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Ahlus sunna wal jama'a sun yi imani, sun yarda, sun gaskata, sun kudurce cewa babu wani mumini da zai dawwama a cikin wutar jahannama, akwai lokacin da Allah ta'ala zai fito da shi. Saboda haka cewar aljanna an tanade ta domin masu tsoron Allah ba zai hana irin waɗannan ba su fito daga ciki, kamar yadda hadisan shafa'a suka nuna da yawa na cewa salihai za su yi ceto, annabawa za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, sai har shi kansa rabbul alamin zai yi ceto. Ubangiji zai fito da mutanen da a rayuwarsu ba su taɓa aikata wani abu na alkhairi ba, amma kuma suna da imani a zuciyarsu, yarda da Allah da manzansa, da yarda da musulunci, ba su yi abin da ya warware imaninsu ba. To matukar akwai wannan, mutum zai fito daga cikin wutar jahannama. Saboda haka in har an yarda cewa aljanna duk da faɗar Allah wa iddalil muttaqina, waɗanda ba su taka wannan matakin ba ma za su shiga, ba zai hana su shiga ba daga ƙarshen al'amari. To haka ita ma wutar, duk da an ce wa iddat lil kafirina, wannan ba zai hana waɗanda ba kafiran ba su shige ta. Kaga ga wanda zai rudu da wannan aya ya dauka cewa ai wuta ta kafirai ce su kadai, babu shakka wannan fahimta ce gurguwa, yana sane ya yi ta ko baya sane, kuma rudar kansa yake yi sai idan ya samu kansa a lokacin da zai yi nadama, kuma nadamar ba za ta amfane shi ba, Allah ya kiyashe mu. Sannan yace wa kattikali ba'dihim ala sawmi yawmi ashura aw yawmi arafa, da kuma yadda wasu suke dogara akan azumin ashura, ranar ashura ko azumin ranar arfa, hatta ya kula ba'dihim, har ka ji wani daga cikin su ma yana cewa يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها. رانر وتؤذم لنا عاشوراء تقوم بمحرم ينا كنكري ذنبان شكرا قبادا ويبقى صوم يوم عرفة سيزما أذم لنا عرفة ياي ثورة زيادة في الأجر يازما كوي كاريني أتشكي اللادة. Wato tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abu Qatadah al-Ansari wanda Imam Muslim ya fitar da shi, lokacin da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ranar arfa, sai ya ce yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya, yana kankare laifukan shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo ko da ci sai saura. Sannan Abu Qatadah al-Ansari yace kuma aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin Ashura, sai yace yukaffiru sanata al-madiya, yana kankare laifin shekarar da ta wuce. Wannan hadisi ne sahihi, wasu sai suka yi masa gurguwar fahimta, suka ce kaga idan muka yi azumin Ashura ya kankare mana laifukan shekara guda daya. An ce shekara guda ɗaya kaga watannin 12 kenan, to sanda duk za mu yi kuma azumin arfa shi mai zai kankare, tunda na ashura ya gama kankare mana, sai ya zama kawai wannan ƙari ne a cikin ladar dakin mu, wato za mu yi shi kawai wani ƙari ne, yana zaman wani rizab ne, amma shi ba zai yi wani aiki ba, tunda ba zai samu komai ba zai kankare. Saboda haka kaga a zatansu kowane lokaci ma kana iya zama cikin mai laifi, tunda azumin ma gashi har saura yake ba aikin yi, gashi nan an yi shi amma ba aikin da zai yi, an riga an gama aiki tun lokacin azumin Ashura. Wannan muguwar fahimta ce, gurguwar fahimta ce, fahimta ce ta shedanu, ba fahimta ce ta mutan kwarai ba. Mala ya ce, walam yadri hadha al-mughtar anna sawma ramadan was-salawat al-khams a'zamu wa ajallu min siyam yawm arafata wa yawm ashura. Wannan rudaddan, inji mala ya ce, rudaddan nan bai san cewa azumin ramadan ba da salloli biyar da ake yi kullum sun fi girma, sun fi isa sama da azumin ranar Arfa da ranar Ashura. Azumin Ramadan wajibi ne, tilas ne ga dukkan musulmi wanda ya cika sharuɗan azumi ya yi shi. Azumin Ashura da Arfa ba wajibi ba ne, taɗawu'i ne. Da wajibi da taɗawu'i wanne ya fi wani? Wajibi. Hakanan azumin Ashura da Arafa taɗawu'i ne, amma salloli biyar wajibai ne. Duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa waɗannan azumin Ramadan da kuma salloli biyar sai ya nuna suna kankare maka laifuffukanka idan ka nisanci manya-manyan, ce wahiya innama tukaffiru ma bainaha idza jtunibatil kaba'iru. Suna kankare maka abin da yake tsakankaninsu, tsakanin azumi zuwa azumi, ko sallah zuwa wata sallar, idan an nisanci manya-manyan laifuffuka, kamar yadda ya tabbata cikin Sahih Muslim hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. منذ صلى الله عليه واله وسلم يجي صلولي بير ده جمعه زوا جمعه ده رمضان زوا رمضان ما سكنكري ابين دكي تسكانينسو ني idan an nisanci manyan laifuka. To idan har ayyukan farilla ba za su kankare maka laifuffukanka ba sai in ka nisanci manya, kaga min babu aula ayyukan nafila. Ashe mutum ba zai doge ya dage akan laifi ba, ya ki tuba zuwa ga Allah, ya ce tunda dai yayi azumin Arfa ko yayi azumin Ashura an gama magana. Saboda haka yanzu in ma yayi an riga an kankare, saboda haka gara ma ya more. To shi ne Ibn al-Qayyim yake cewa wannan rudadde ne mai wannan maganar, da yana da fahimta ta kwarai ga nasu suka ba zai yi wannan fahimtar ba. Fa ramadanu ila ramadana wal jumu'atu ila al-jumu'a la yaqwa ala takfiri as-sagha'ir illa ma'andima bi tarki al-kaba'ir ilayha. Ramadan zuwa ramadan ko juma'a zuwa juma'a ba za su yi karfin kankare kananan laifuffuka ba, sai idan an gwama wannan tare da barin laifuffuka manya. Wato sai ka hada yin waɗannan ibadu tare da barin. Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In har kun nisanci manya-manyan laifukan da muka hana ku, to za mu kankare muku as-sayyi'at. Saboda haka Ubangiji yana kankare maka as-sayyi'at, su ne ƙananan laifuka. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. waɗannan lamam din kananan laifukan Ubangiji yana kankare maka su yayin da kake kokarin nisantar manya-manyan. Wannan wata falala ce, wata kyauta ce ta Ubangiji. Saboda haka idan mutum zai yi salloli biyar, Ubangiji zai kankare masa abin da ke tsakankanin sallolin nan biyar da zai yi na laifuffuka, amma da sharadin yayi kokarin nisanta kansa daga manyan laifuffuka. Allah ta'ala da yace aqimis salata lidulukish wa aqimis salata tarafa in nahari wa zulafa min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كطيد دسلا دسافي ديما دددري سيجي وإن الحسنات يذهبن السيئات للي أيك كاووا سنة تفير دمونا أيك كاووا سنة وأننا سلو لي دذاكي سنة تفير دمونا ناسونة عليف فكر دذاكي أتكن كانون سنة فأما وانا دشارتي mutun ya nisanci abubuwan da suke manya domin duk mutumin da zai doge akan laifuffuka manya ba tare da ya tuba ba tare da ya musu ba to wannan ba zai sa ran kawai dan yana sallah shikenan ya sha ba in aka fada ka to duk nususul wa'id an rushe su shikenan babu wani abu tunda duk musulmi da wuya dai a samu musulmi wanda ya ansa sunan musulunci baya waɗannan sallolin shikenan sai mutum ya ci gaba da zalunci ya ci gaba da fasikanci ya ci gaba da cutar al'umma ya ci gaba da zaluntar jama'a yana aikata laifuffuka yace tunda yana waɗannan sallolin shikenan ya sha malam yace fa yaqwa majmu'ul amrayn ala takfir as-sagha'ir idan abubuwan biyu sun hadu sai su yi ƙarfi wajen su kankare kananan laifuffuka yana nufin aikata waɗannan farillai da tare da barin kaba'ira in aka hada wannan tare da wannan to sai su yi karfi sai su kankare sagha'ir fa kaifa yukaffiru sawmu yawmi tatawwu'in kull kabiratin amilaha al'abd idan har farilla ba za ta kankare waɗannan ba sagha'ir sai an hada da tarkil kaba'ir yace to ya za a yi azumin rana daya na tatawwu'i ta kankare dukkan wata kabira da bawa yayi وهو مصر عليها غير تائب منها الحالين yana mai dogewa akan wannan laifin ba yana mai tuba ba wato alhalin ya doge ya ki tuba yana cikin yi kuma sannan yace tunda ya azumin ta dawu'i kawai shikenan ba tare da ya tuba ya koma ga Allah ya bar abin da yake na laifi ba malai ce haza muhal kai tunanin haka wannan muhal abu ne da ba zai yiwu ba abinda kake tunanin zai yiwu ba zai yiwu ba ala annahu la yamtani an yakuna sawmu yawmi arafa wa yawmi ashura mukaffiran li jami'i dhunubil 'ami ala umumihi yace wannan duk ba zai hana mu fahimci cewa azumin ashura da azumin arfa da azumin ashura yana kankare dukkan laifuffukan shekara ala umumihi gaba ɗaya manya da kanana ba wato wannan bayanin da yake yace ba zai hana mu fahimci cewa duka manyan laifuffukan ma da kananan za a kankare maka ba wa yakunu min nususil wa'di wannan nasi ko wannan hadisi na Abu Qatadah al-Ansari ya zamo daga cikin nassukan da suka yi ma alkawarin wata wani tagomashi ko wata garabata allati laha shurutun wa mawani' amma tana da shuruɗai sai sun cika tana da mawane abubuwan da za su iya hana abin ya samu saboda haka sai kai kokarin cika sharuɗan ka kuma yi kokarin kaucewa dukkan wani abin da zai zama cikas idan har baka cika sharuɗan ba to ba za ka samu wannan garabasan ba wato abin da yake cewa mu ma fahimci nassin yana nufin dukkan laifi kamar yanda malamin sa ibnu taymiya rahimahullah yake ganin waɗannan nusus ne amma ba suna nufin kawai as-sagha'ir ba as-sagha'ir ga abin da yazo a cikin hadisi na cewa farilla in kai ta za a kankare maka izatu ne batil kaba'ir sai zama da su kuma sauran ziyadatu af'alut tatawwu ayyukan tatawwi in kai su su kuma za su kankare maka tare da waɗancan za su kankare maka su kuma hatta kaba'ir din malam anan yake cewa idan ma mun dauki wannan fahimtar to mu sani wannan abin da Allah ya alkawarin zai yi wa mutum na ta goma shi yana da sharuɗa yana da kuma mawane wato dole ka kula sai ka cika sharuɗan da ake bukata kuma ka kaucewa duk abin da zai kaci kas amma ba haka kawai da ka zo ka yi wannan azumin ba kuma ka ci gaba da bankaurarka wasannin Allah ta'ala ya yafe maka ba haka abin yake ba ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير سي زما متين يدوغي أكل ليفي yana daga cikin abin da zai hana ya ci moriyar wancan alkawari. Idan mutum ya yi wannan azumi, azumin zai bashi wannan alkawarin da Allah ta'ala ya yi, za a kankare masa laifukansa, a shafe masa su, amma da sharaɗin ya tuba daga abubuwan da yake da laifuffuka manya. Idan ya ki tuba, ya ɗore, ya doge, ya ci gaba, to wannan zai iya zama cikas ya kasa samun waccan garabasar. An gane ko? Wannan shine abin da yake faɗa. Ce fa in lam yusirra ala al-kaba'ir tasa'ada as-sawm wa adam al-israr wa ta'awana ala umum at-takfir. Yace idan mutum yayi waccan azumi sannan bai doge, bai dage, bai zarce akan laifuffuka manya manya ba, sai ya zama azumin da yayi da rashin dogewar nan da yayi sun haɗu sun taimaka wa juna a wajen su kankare masa laifuffuka gaba ɗaya. An gane yadda abin yake? A ɗauka duka laifuffuka za a goge masa, wanda shi ne zahirin nassi. To abin da yake nufi wannan shi ne ya zamana ka yi azumin kuma ka tuba daga wasu laifuffuka da ka san kana yi wa Allah manya. To wannan azumin da wannan dagewar da wannan rashin dogewar da kai, sai Ubangiji ta'ala ya kankare maka dukkan laifuffukanka. Kama kana ramadanu wa salawatul khams ma'ajtina bil kaba'iri mutasa'idaini muta'awinaini ala takfiris saga'ir. Kamar yadda azumin watan ramadan da salloli biyar tare da nisantar manya-manyan laifuka suna taimakawa juna wajen su kankare kananan laifuffuka. Ma'annahu subhanahu qad qala, tare da cewa Allah ta'ala ya ce, wato kada a manta da fadar Allah din nan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum, idan har za ku nisanci manya manyan abinda muka hana ku ko ake hana ku, nukaffir ankum sayi'atikum, za mu kankare muku laifuffukan ku. Fa ulima, daga nan sai aka gane aka fahimta, an na ja'ala shay'i sababan littakfiri, cewa abu kaza zai kankare maka laifi, la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala takfiri, wannan ba zai hana shi wannan abun da aka ce sababi ne na ya kankare maka laifi ba, ya nemi taimakon wani sababin su haɗu su yi ƙarfi su taimaka wa juna domin a kankare maka laifinka. Wa yakunu at-takfiru ma'ajtinabi as-sababain aqwa wa atamma minhu ma'a infiradi ahadihima, sai ya zama kankarewar da waɗannan abubuwa biyu din sun haɗu za su yi ya fi ƙarfi kuma ya fi cika sama da a ce ɗaya daga cikinsu ne, ko ka ce azumi shi kaɗai ko kuma ka ce barin dogewa a kan laifuka manya. Idan ɗaya ka ɗauka zai kankare maka, amma kankarewar ba za ta zama tana da ƙarfi ba, ba za ta zama a tammu ba kamar a ce ka haɗa abubuwan guda biyu. Ya ce wa kullama qawiyat asbabut takfiri kana aqwa wa atamma wa ashmal, duk sanda aka samu dalilan da za su sa a kankare maka laifi sun haɗu sun karfafi juna, to wannan zai sa kankarewar ta zama tafi ƙarfi, tafi cika, tafi gamewa. Wannan shine fahimta mai kyau dangane da waɗannan nasussuka. Amma mutum ya fahimci cewa ai waɗannan nasussuka suna nufin idan mutum ya yi azumin nan shi kenan ya je ya ci gaba da barabbar masa, ya ci gaba da aikasa, ai shi kenan fayil ɗinsa an wanke shi ya dawo fresh. Akwai waɗanda za su je hajji, an ce man hajja falam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawma waladathu ummuh, wanda duk ya je hajji bai yi fasikanci ba, bai yi batsa ba, zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi, sai ce to shikenan yanzu ya dawo kilin, saboda haka ba shi da matsala, yanzu sai dai ya fara from the beginning, zai fara daga farko. Shi yanzu kamar yau aka haife shi, wanda aka haifa yau za a same shi da wani kabira ko sagira, ai ba magana kabira ko sagira, shikenan sai ya dore ya doge tare da cewa bai san ma aikin da ya an karba ba ko ba karba ba. Aiki ana karbar shi da kyakkyawan niyya da ikhlasi, shi ko tun farko bai sa ikhlasi a cikin zuciyarsa ba, ya je ne aiki, ya je ne ya yi aikin
da niyyar ya dawo ya ci gaba da laifi, ya ci gaba da saba Allah. Saboda ba da kyakkyawan niyya ya je aikin ba. Azzalimi ne, mugu ne, yayi mugunta, yayi cuta, sai yake ganin idan ya je wannan aikin haji shikenan wannan cutar gaba ɗaya an rufe fayil ɗinta. Wanda ya cuta ya cuci banza. To kaga wannan bai je da kyakkyawan niyya ba, kuma tunaninsa a yi gaggawa a gama aikin haji ya zo ya fara daga farko kuma. Wanda bai cuce shi ba yanzu ya cuce shi. To kaga wannan tun farko ma ya rushe aikin nan. Saboda bai je da kyakkyawan manufa ba. Su ne waɗannan za su yi mamaki ranar gobe kiyama. Lokacin da za su zaci ayyukan da suka yi masu kyau ne, sai su zo su same su tirin laifuffuka ne a cikin ma'auninsu na alhaki. Ya zaci cewa yayi haji, ya zaci cewa yayi azumin Alhamis da Litinin, ya zaci cewa yayi sadaka, ya gina masallaci, yayi islamiya, yayi waye. Duk yana ganin ya tara abubuwa da zai je ya nuna wa Allah a ce tafi aljanna. Yana zuwa kuma sai ya gansu shirgegen laifi ne gashi na a cikin mizaninsa. Wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu. Abinda ba sa tsammani sai su ganshi gaba ga Ubangiji. Saboda haka dan adam ba zai rudu kansa ba. Ka dauki yanayin sahabbai da irin bushara da Allah ta'ala ya musu tun a nan duniya, tun ba su mutu ba suka karbi tikitin su na aljanna. Bakin da baya ƙarya, bai taɓa yi ba kuma bai yi ba, shi ya furta wannan bishara ɗin. Duk ya ce da su ɗan aljanna: Abubakar filjanna, Umar filjanna, Usman filjanna, Aliyu filjanna, Abu Ubaida ibn al-Jarrah filjanna, Talha ibn Ubaidillah filjanna, Abdurrahman ibn Auf filjanna, Sa'ad ibn Abi Waqqas filjanna, Zubair ibn al-Awwam filjanna, Sa'id ibn Zaid filjanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana sai ce duk ɗan aljanna. Duk ɗan aljanna ne. Ya ce wa Bilal: wai Bilal, me kake yi ne? Na ji motsin tafiya ka aljanna. Bilal ya ce: to ni dai ban san wani abu da nake ba, amma dai ina iya sanin duk sanda na yi alwala zan yi raka'a biyu. Ita ce sunnatul wudu. Annabi ya ce: to wannan ne. Ita ce sunnatul wudu, ka yi alwala ka yi raka'a biyu. Matar da ta zo tana farfaɗiya, ta ce: ya Rasulallah, ai mun addu'a in daina farfaɗiya. Ya ce: to in kina so in miki sai in miki, in kuma za ki yi haƙuri ki zama ki samu gidan aljanna, ki yi haƙuri na miki alƙawarin aljanna. Ta ce: ya Rasulallah, na yi haƙuri, na yarda da aljanna, amma ai mun addu'a idan na yi farfaɗiyar kada al'aurata ta rika bayyana. Annabi ya ce: an miki, kaga yar aljanna ce, ta haƙura, ta zama yar aljanna. Suna nan da yawa cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu albishir da aljanna. Amma duk da haka wannan bata sa sun saki jiki ba, sai tun da dai an mana albishir, kuma Allah baya tada alkawari, inna Allah la yukhliful mi'ad, baya tada alkawari. To kawai mai abinda muka ga dama, mutanen da suka je yakin Badar, mai ma Allah ya ce musu? Annabi ya ce: baka sani ba ya Umar, Allah ya yi tsinkaye zuwa ga zuciya su ce: i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, ku je duk abin da za ku yi ku yi, na gafarta muku. Kai yanzu mutanen mu aka ce ku je ku yi abin da za ku yi, na gafarta muku, ba a ma faɗa ba, ba a ma faɗa haka ba. Ya aka ƙare, ana ta artabu. To bare kuma a samu wannan lafiya. To amma kuma duk da haka sun fi kowa tsoron saban Allah. Ibn Abi Mulaika yake cewa: na haɗu da sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi 30, kowannen su tsoro yake ji kai ya mutu munafiki. Ka duba fa, duk da wannan abin nan, sayyidina Umar zuwa yake gun Huzaifa, yana roƙonsa, yana haɗa shi da Allah ya gaya masa: wai manzo Allah ya faɗe cikin munafikai, ka faɗi fa cewa akai dan aljanna. Amma wannan bai sa ya saki jiki ba, a cike yake da tsoro. Wannan sune Allah ya yaba: wallazina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajila. suna duk aikin da za su yi na da'a ga Ubangiji amma zukatansu cike suke da tsoro. To kaga wannan shi ya kamata a ce mumini musulmi ya yi ƙoƙarin kwaikwayansu a nan, amma ba ya yi azuminsa na Ashura ko ya yi azuminsa na Arfa, wani ma da riya, wani ma da riya, kada a ce baya yi. Sannan kuma wannan azumin ya ruɗe shi ya riƙa ganin cewa to ai shikenan, tunda an ce yukaffiru sanatal madiya, shikenan ai ba magana kuma, to wannan ba daidai ba ne. To shine mallaka ya ce wa kattika li ba'dihim,
wa kattika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam hakiyan ar-rabbi ana inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma sha, يعني ما كان في ذنه فإني فائله به ولا ريب أن حسن الذن إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الذن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الذن بربه وهذا موجود في المشاهدة فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته وأحسن الناس ظنا بربه أطوأهم له كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتهل في مساقطه وما يكذبه متعرض للعنته قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وآدى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر.
ما لا يجي وكت كاري بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يجي ده يد والسكي دوغرة بس فدر الله تعالى بس فدر من ذا الله صلى الله عليه وسلم ده يكي هكي توتا دقى أبنجي جنسا الله تعالى يجي أنا عند حسن ظن عبدي بي ني إنا نن إند ذاتو إند باوا نايزة تيني فليظن بي ما شاء don haka yayi min zaton da yaso zaton da yaga dama yani abinda yake nufi ma kana fi zannihi duk abinda yake cikin zaton sa fa inni fa'iluhu bihi shine ni zan masa. Wato wasu sai suka yi wa wannan hadisi al-Qudsi mummuna fahimta, hadisi ne Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ruwaito shi daga ubangijinsa wanda Allah ta'ala yake cewa ana inda husni zanni abdi bi ina nan inda bawa na ya zace ni, wato abinda zaton da bawa na yayi min shi zai gani in yayi kyakkyawan zato game da ni cewa ni mai gafarta masa ne, ni mai karbarsa ne, ni mai masa rahama ne, shikenan sai ya ga haka. In yayi mummunan zato cewa wahalar da shi in jefa shi wuta in sa shi jahannama shi kenan sai ya ga haka, sai wasu suka ce to in haka ne kawai mu yi ta zaton cewa zai samu aljanna tunda ya ce yana nan inda muka zace shi, to shi kenan me zai sa kuma bata lokacinmu, kawai mu yi ta zaton. To shi ne malam ya ce wannan rudar kansu suke yi, hadisi ne sahihi amma sun sa shi a bigiran da ba nan ne bigiransa ba. Wannan hadisin da ya kawo wannan lafazin yana nan a cikin Musnad Imam Ahmad da Mustadrak al Hakim da Sahih na Ibn Hibban a hadisin Hayyan Abu Nadhr, yace wata rana ya fito ya fito zai je ya dubo Abu Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, wani tabi'i ne mutumin kirki salihi, ba shi da lafiya yana kwance na jinya. Sai shi wannan Hayyan Abu'l-Nadr mutumin Sham ne, sai ya fito zai tafi dubo shi. A hanya sai ya gamu da Wasila ibn al-Asqa, sai ya gamu da Wasila ibn al-Asqa wanda shi kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, shi ma ya fito zai je dubo wannan tabi'in, wannan salihin mutumin. Sai suka ranka ya suka tafi tare, suka je suka same shi a kwance. Sai aka gaya mishi wannan Wasila ne ibn al-Asqa, wato sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama, gashi nan ya zo duba ka. Sai ya ce ya matso ya miƙo hannunsa. Sahabin nan Wasila ya matsa ya miƙa masa hannunsa, ya kama hannunsa ya shafa fuskarsa, ya shafa kansa goshinsa da shi. Ma'ana saboda hannu ne da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mubaya, saboda haka sai ya shafa. Sai Wasila ibn al-Asqa ya ce zan maka tambaya ɗaya, innaha wahidatun as'aluka anha, abu ɗaya ne zan tambaye ka, kaifa zannuka bi rabbika, yaya kake yi wa ubangijinka zato? Sai ya ce da shi ana hasanu zannu bi rabbi, ina kyautata wa ubangijina zato. Sai Wasila ibn al-Asqa ya ce to ibshara, ma'ana albishirinka, na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda husni zanni abdi bi falyadhunna bi ma sha'a, ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya ce ina nan inda bawana ken zaton kyakkyawan zato da bawana ya mun, don haka bawana ya mun zaton abinda ya so. Saboda haka kai yanzu ga ka kana kyautata zato tare da ubangijinka, don haka kayi bushara, kayi albishir, za ka je ka ga abinda kake kyautata zaton. Wannan shine hadisin, wannan shine lafazin hadisin, ya zo a ruwayar Abu Huraira, amma wannan da ya kawo mana ruwayar Wasila ibn al-Asqa ce, ruwayar Abu Huraira man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min wa ana inda zanni abdi bi. Wannan hadisi ruwayar Abu Huraira abu ne Ibn Hibban ta kara fassara shi, inda Allah ta'ala yake cewa in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu, haka yazo a cikin ruwayar, in yayi mummunan zato, in yayi zaton alkhairi shikenan wannan ke gare shi, in yayi mummunan zato ma wannan ke gare shi. Wannan yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Sahih Ibn Hibban. Wasu suka ce wannan ana nufin mutumin da yazo mutuwa yake cikin gargara, to dukkan irin abin da yazo masa a zuciya na kyautata zato ga ubangijinsa, to abin da zai gani kenan a wajen ubangijinsa, in ya muna da zato kuma to abin da zai iske kenan. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da yazo cikin hadisin Abu Sufyan an Jabir Talha ibn Nafi' an Jabir ibn Abdullah, yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kada dayan ku ya yadda ya mutu face yana kyautata zatonsa ga Allah, kada ka yadda ka mutu ba tare da kyakkyawan zato da kake wa ubangiji. Haka wasu malamai suka ce wannan ana nufin al-muhtadar, wasu malamai suka ce kamar Qurtubi Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin sharhin da yayi wa Sahih al-Bukhari Muslim, yace wannan hadisi yana nufin ina nan inda bawa na ya zace ni, in yayi addu'a yasa tsammani yasa ran zan ansa masa shikenan sai in ansa masa, in ya tuba yasa ran zan karbi tuban shi sai in karbi tuban shi, in ya nemi gafara yasa rai zan karbi gafarar sa, yayi min kyakkyawan zato shi in karbi gafarar sa, in ya aikata ibada da sharuddanta yasa rai zan karbi ibadar sa sai in karbi ibadar sa, saboda alkawarin da Allah ta'ala yayi na zai karbi ayyukan waɗanda suka yi aiki na kware. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ud Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna masu sakankancewa
da za a ansa muku. Kun ga a bisa wannan fassara hadisin ba ya takaita bane akan wanda ya zo mutuwa kadai, har ma wanda bai zo lokacin gargara ba, wanda bai zo ma lokacin gargara ba a cikin rayuwarsa, wannan hadisin ya shafe shi. Shi yasa Abu al-Abbas al-Qurtubi ya kara da cewa don haka ya kamata mutum yayi kokari ya ga ya tsaya kan abinda Allah ta'ala ya umarce shi da shi, yana mai yaqini da cewa Allah ta'ala zai karbi, wato ya tsaya tsayin daka ya bauta wa Allah tare da jin cewa Allah zai karbi addu'arsa, zai karbi ibadarsa, sannan ya nemi gafara Allah tare da jin cewa Allah zai gafarta masa, domin Allah ta'ala yayi alkawarin haka, kuma Allah ta'ala baya saba alkawari. Don haka in har yana jin Allah ba zai karbi ayyukansa ba, to wannan ba zai amfane shi ba, domin wannan shine al-ya'su, wato fitar da kauna, ɗeba kauna daga rahamar Allah. Ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Annabi Yaqub yake cewa ayyansa ku tafi ku yi bincike sako sako game da Yusuf da dan uwansa, kada ku fitar da kauna daga rahamar Allah, dan babu mai fitar da kauna daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai. Kamar yadda Allah ya ce, ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. Babu mai fitar da kauna daga rahamar Ubangijinsa sai waɗanda suke batattu. Sauraka wanda yake kafiri ko batacce, wannan shi yake fitar da rai daga samun rahamar Allah. Sauraka mutum zai yi kokari ya ga ya yi aikin da Allah ta'ala ya ɗora masa na wajibai, ya guje wa abin da Allah ta'ala ya hana shi na aikata haram, yana mai ji a ransa cewa Allah ta'ala zai karba masa. Idan ya fitar da rai ya sa ya asu a zuciyarsa, su wane shi kansa yana cikin kaba'ir. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa Allah ta'ala ya ce falyadhunna bi ma sha'a, zaka yi zaton abin da ya so. Abu al-Abbas al-Qurtubi yace wa amma al-israr wa amma dhannu al-maghfirati ma'a al-israr fa zalika mahdhu al-jahl wal-ghirra. Amma mutum ya doge akan laifi sannan ya zaci cewa Allah zai gafarta masa, wato ya ci gaba ya zarci akan laifuffukan da yake manya, ya kidinawa kuma duk da haka yana zaton Allah zai gafarta masa, malam yace wannan shine tsantsan jahilci da ruduwa. Wa huwa yajru ila mazhabi al-murji'ah, irin wannan aqida za ta ja mutum har ta kai shi ga mazhabar murji'ah, mazhaba ce ta yan bid'a karkatattu. Saboda ashe kaga bakin malamai ya hadu akan cewa hadisin ba yana nufin kai ta laifuffuka ba kuma kace kana tsammanin samun rahamar Allah, a'a, abinda yake nufi ka tsaya kai iya abinda zaka iya, ka bi Allah, ka bi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama, ka kauce wa abubuwan da Allah ta'ala da manzansa suka hana, sai kuma ka sa rai cewa Allah ta'ala zai karbi wannan aikin naka, kuma Allah ta'ala zai baka sakamako akan ranar gobe kiyama. Wannan shine zatar da ake so. Shi yasa malam anan ya tsawaita bayani akan abin da ya shafi kyautata zato din nan mai ake nufi, saboda wasu suna ruduwa da wannan sai su fake da cewa ai suna kyautata zato gaba da Ubangijinsu, saboda haka sai su ci gaba da laifi ba tare da sun tuba ba. Yace wala raiba, babu ko shakka, anna husnal dhanni inma yakunu ma'a al-ihsani, kyautata zato yana kasancewa ne tare da kyautatawa. Wato duk mutumin da kaga yana kyautata zato to ya kyautata, amma ba zai muna da zato ba sannan kuma ba zai muna da ba sannan ya kyautata, zato ba zai yi ba. Yace fa innal muhsina حسن الظن بربه انه يجازيه على احسانه, domin duk wanda yayi da kyau ya kyautata to yana kyautata zato ga ubangijinsa cewa zai sakanka masa akan wannan ihsanin da yayi. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan lilladheena ahsanu al-husna wa ziyada. Allah ta'ala daman ya faɗa haka, ce babu wani abin da za a sakankawa wani kyautayi sai kyautayi irin sa. Al-jazaa'u min jinsi al-amal, irin jinsin aikinka, irin sakamakon da zaka gani. To wanda yake al-muhsin yana kyautatawa, shine yake kyautata zaton cewa zai ga sakamakon kyautatawarsa. Ubangiji wala yukhlafu wa'du, ubangiji la yukhlifu wa'dahu, baya saba alkawarinsa. Wa yaqbalu tawbatahu, kuma Allah yana karbar tuba. Wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat, ubangiji shine yake karbar tuban bayansa. Ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi, ubangiji shi yake gafarta zunubi, shi kuma yake karbar tuba. Don haka ubangiji ya yi alkawarin karba, inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, duk waɗanda suka yi tsoron Allah su ne Allah ta'ala yake karbar ayyukansu da tubansu hannu biyu. To wanda duk ya san yayi haka, to abu shakka zai kyautata zato. Wa ammal musi'ul musir, amma wanda yake muna da aiki, al-musirru ala al-kaba'ir, sannan yake dogewa, yake zarcewa akan laifuffukan da suke manya, wadh-dhulmi, yake zukewa akan zalunci, wal mukhalafat, da sabawa Allah da manzansa. Fa inna wahshatal ma'asi wadh-dhulmi wal ijrami tamna'uhu min husni adh-dhanni bi rabbihi, to fargaba da razana da wannan laifuffuka da zalunci da manyan laifuka da yake yi, wannan laifuffuka za su gadar masa da wannan tsoro. Duk mutumin da yake yayi laifi, to ba za ka same shi cikin nutsuwa ba, a cikin fargaba yake. Sautari ma akan gane masu laifi tun daga fuska, waɗanda suka kware wajen ta'amuli da masu laifuffuka, daga sun kalli fuskar mai laifi masu kankani, domin ba za su ga nutsuwa da take tare da mutumin da yake bari ba, mutumin da ba shi da laifi. To ba shi laifi a nutsaye ki, amma mai ji yake kamar an gane shi, sai ya kadu al-muznibu an yaqula khuzuni, mai laifi kai ka ci ku kama ni, kamar ya fito ya bayyana kansa. Shi yasa Bahaushe ya ce mai kaza aljihu baya jimirin as, da ya ji as ba a baga kazarsa ba, amma zai ɗauka saboda kazarsa ne. To haka mai laifi yake. Shi ya sa wani lokaci kamar a wasu shari'o'in da ake yi, ko an yi kisan kai misali, ana tuhumar wani, ana zarginsa, to akan kawo wasu abubuwan da suka shafi wanda aka kashe a gabansa, ko rigar da take cikinsa lokacin da aka yi laifin, ko hularsa, ko wani abu. To ganin wannan zai tada hankalinsa, yana gani zai rika tuno lokacin da ya yi abu. To kuma wannan tunanin zai canza yanayinsa, za ga ya shiga dabarbarcewa wajen magana, ƙarshe ma ba isa abu shi kenan sai ya fito ya ta bayani, gashi kuma yana neman afuwa. To duk mutumin da yake almusi, mai laifi kuma mai dogewa akan laifi, fa inna wahshatal ma'asi, to fargaba da razana da kewa ta saban Allah da zalunci da laifuffuka, tamna'uhu min husnul zanni bi rabbi, za su hana shi kyautata zato ga ubangijinsa. To wanda ya san ya cuci wannan, ya zalunci wannan, ya daki wancan, ya cinye ma wannan, ya yi ma wancan kazancin, babu shakka kullun zuciyarsa ba ta nutsuwa, kullun ya kwanta ya tashi sai ya tashi da abin. Ko da za su yi shekara, za su yi laifi bayan shekara 30-40, kuma abin sai ya motsa, abin sai ya motsa kuma ya dame su, su rasa yadda za su yi. Akwai wani jami'in tsaro ne babba, rikici ya haɗa shi da wani mahauci, kawai sai ya sa aka kama mahaucin, aka je aka rufe shi, ya ce a rufe masa wannan, aka rufe shi, shi kuma ya tafi ya fita harkarsa. Bayan shekara 50 ya yi ritaya, ya ma tsufa, kawai yana duba wani jarinsa haka, sai ya ga ai ya sa an tsarwa ne, kawai sai abin ya faɗo masa, sai ya garzaya ya je nemansa a gidan fursu. Yana zuwa ya gan shi ya tsufa tukum, mutuntun yana ɗan shekara ko 30 ɗinsa, an je an tsare shi ya shekara 50 80. a kurku kuma baba ake ce masa shine uba kowa ne yake zuwa same shi tafi ya bashi sai ya tuna masa zaka tuna kaza 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 lokaci kaza da abu kaza aini ne dan Allah ina roƙonka ka yafe min yanzu ka zo ka fita yace in je ina ci ani yanzu ban san ko ina ba in ba nan ba in ma na fita gari bacewa zai ban san ƴan uwana ban san dangina ba titunan ma da na sani sun canza to ina za ni kawai ka banna nan karasa wannan an yi shi kwanan nan akwai wanda shi ma ya bugo min irin wannan tambayar kila ma ko shine ko na kusa da shine dan shi ma abin da yake cewa kenan wata rikici ya hada su da wani an daure shi amma yanzu abin ya dame shi dan Allah ya zai to duk mutumin da ya laifi ko mun dade wal laifin in zai tuno shi to sai hankalinsa ya tashi sai hankalinsa ya tashi to shine Ibnul Qayyim yake cewa ba yadda za a yi a samu husnul zanni tare da laifi kana laifi kuma ya zama kana da husnul zanni a cikin zuciyarka ba zai yi ba yace wa haza mawjudun fi shahid yace a fili a karara abinda muke gani kenan wato ba ma wai a takarda ko a cikin bayani na malamai ba a'a a fili abinda za ka gani a ido kenan fa innal abda al abiqa al musi'a al kharij an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bi yanzu ba wanda ya gudu ya gujewa ubangidansa ya munadawa ubangidansa ko ya kashe dan ubangidansa ko ya yi matar gidan fadi ko ya sace kudi ko da ya tabka wata tsiya ga ubangidansa sannan ya gudu ba yadda za a yi waye rika jin cewa duk ran da suka gamu da ubangidan nan shi zai ji dadi zai ji ni'ima zai sakanka masa kyakkyawan sakamako zai karbe shi hannu biyu ba sai yadda za a yi da haka kawai tunaninsa duk sanda suka hadu suka yi arba kashi shi ya bushi to haka duk wanda ya yi wa Allah laifuka ba zai taba jin wannan nutsuwar a cikin zuciyarsa ba ya ji cewa ai shi lafiya lafiya za su haɗu da ubangiji ba zai ji haka ba to shi yasa malai yace wala yujami'u wahshata al-isa'ati ihsanu dhanni abadan wahshata al-isa'ati ihsanu dhanni tauta tazato har abada ba za su taba haduwa ba da ainihin firgici da razana ta saban Allah fa innal musi'a mustawhishun bi qadari isa'ati duk wanda yayi ba daidai ba a cikin tsoro da razana yake gurgurdan laifin da yi wa ahsanu an-nasi dhannan bi rabbihim atwa'uhum lahu wanda yafi kowa kyautata zato ga ubangijinsa shine wanda yafi kowa da'a ga Allah kama qala al-hasan al-basri kamar da hasan al-basri yake cewa innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amala mu'mini ya kyautata zato ga ubangijinsa dan haka ya kyautata aiki wa innal fajira asaa adh-dhanna bi rabbihi fa asaa al-amala amma fajiri ya riga ya munana zato ga ubangijinsa don haka sai ya munana aikinsa shi yasa wasu za su ga suna cewa mu fa gaskiya laifukan da muka yi ba ma cin Allah zai yafe mana don haka kawai gara ma mu dora mu ci gaba eh akwai wanda azumi aka zo ake cewa da Allah ai masa ai musu nasiha suna kakkashi suna kashe-kashe a wata unguwa an yi musu nasiha sun kidaidawa wani daga cikin su shi shugaban su shi yana cewa shi ya yadda ma dan wuta ne yace shi ya riga ya kaddara dan wuta ne irin yan daban nan ne ce shi ya yadda ma shi dan wuta ne nace to in har riga yake hukunci shi dan wuta ne sai ya shiga ba makawa to wace wanda ba azizan masa duk dai abin da zan masa shine in tsorata shi wutar to shi tuntun ya yanke wa kansa hukunci shi fa wuta zai je kaga ba ku kuma wani abin da akwai abin da yake wuta ba da ko abin da zaga masa sama da wuta to shine ma'anar fajiri ya riga ya munana zatansa ga ubangiji don haka sai ya munana aikin don haka sai ya ci gaba da mummunan aikin sa sai mu dakata anan domin lokaci yayi da fatan abinda muka yi daidai Allah ya karba abinda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يتي قافر تمالا إنا سو دن الله أفسرام ونن حديثا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيداء حتى تعود القلوب على قلبين إلى آخر الحديث كما إن نشاف دا إلو مونا لوكا جينا تنبيوي ياكا ماتا أتكايتا أكان تنبير وانا أبو أما با شرين حديثي با كتشي كون دوغن حديثي وانا با كرن جيش دي كبا كتشي أما تشي أما كسرين سا ko ai maka fassara su kuma wani darasi ka bude muna kuma bukatar mu ansa wasu tambayoyi su masu tashi tambayoyi irin waɗannan hadisi inda wani iskali ne ko wani abu da yake iskali ya rikitar da shi a hadisi yace abu kaza a hadisi ban gane ba amma kawai ka hadisi kace muka sharhin sa ko ka ka ayoyi kace ai maka tafsirin su kaga kana so ka bude mana wani darasi bayan kuma mun ce mun gama mun rufe darasin wannan ranar saboda ita tambaya daban take da darussa wani sai yazo yace maka an ce an bude filin fatawa sai ai ko maka takarda mallan a gaya mun ya annabi yake alwala da sallah kaga wannan darussa ne ba ma darasi ba wudu'un nabi da sifatu salatin nabi kaga wannan ba tambaya bace ba ita ce a fatawa wannan a darasi ake wannan duk yayi wannan tambayar to sai ka ce masa ya je makaranta yanzu a wannan filin ba za a iya gamsar da shi gaba ɗaya abinda ya kamata ya sani ba saboda haka ita tambayoyi wani abu ne da ya shiga duhu wani iskali ne da ya shiga duhu har yanzu ba mu da ba mu san sigar tambaya ba wani sai ya rubuto da sunan tambaya amma sai ya ce ai wa'azi da Allah mallam a fadakar wannan ba tambaya bace wannan kana jan hankalin malamin ne zuwa yayi wani wa'azi kan wani abu ba fatawa bace saboda haka a san ya ake fatawa wanda ka fahimci cewa yana cikin wata matsala akwai abin da yake so ya sani sai ka kawo fatawarsa wani da ka karanta fatawarsa ba fatawa ce ba a ce malam mutum ne yayi zina da kan wasu me hukuncin sa kai wannan ba fatawa bace wai me hukuncin sa to kana so a ce maka yayi halal wanda yace dan Allah wane ne ya fara yada aqidar shi a bayan kasa to wannan darussan mu ne da suka da muka yi tai anan wanda yake halarta wannan darasin na sau taƙila wani bako ne to amma abinda za mu ce duk wasu baki wanda suka fara zuwa majalisin mu za ku ji muna cewa wannan shine majalisi na 192 ma'ana da uku ko to da uku ma'ana akwai wajen majalisi 100 da wani abu da akai a baya kuma duk alhamdulillah akwai su a cikin recording an yi recording din su suna nan saboda haka ba abin da ya rage maka sai sauraro wato anan muna da wata matsala malamai Allah ya saka musu da alkhairi da masu da'awa kullun cikin aiki suke kuma Allah ta'ala ya kawo mana wata wasila wanda ƴan bayan mu farkon mu ba su da isa ita ce wasilar a tsare duk abin da aka faɗa da murya wani lokaci hadda sura hadda hoto in ka dauko kana sawa abin da aka yi shi shekara 20 sai ka kamar yanzu ake yin sa kana ganin sa kana jin sa to amma sai Allah ta'ala kuma ya sa muka zama wato ragwaye na ƙarshe sauraron ma sai ya zama yake zama ya zama tashi hankali yanzu a lokacin da Ashura din nan mutane suka sai abu sai matashi ya bugo waya mallan wai Yazid din nan ya yake a gurin ahlus sunna wai Yazid din nan dan Allah wace magana ce bai akan Yazid ba kuma sidis din nan suna nan sun fita ko ina amma sai bugo maka wai yana muqabala da wani ya ce da shi Yazid din nan ahlus sunna sun ce mutumin kirki ne suna yaban shi to wai ya abin yake saboda ka so yake ka masa wata lacca a waya akan Yazid ka gani shi dan Allah fi sabilillah karatukan nan mun yi su ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma suna nan ku ce ku ji mana in ka san baka tsaya ka saurari abubuwan da yadda suke ba ka daina jayayya da wasu Allah cewa wala takfur ma laysa laka bihi ilm duk abinda baka da ilimi akan sa sai ka ja bakin kai shiru ba Allah bai wajabta maka cikin rukunan musulunci ko rukunan imani cewa sai kai rigima da wani ba ba jikin wani da ke rukunan imani ko musulunci ka san su in ka sani in baka sani baka ce je tambaye wadanda suka sani Allah da mun cewa fasalu ala zikri bai ce kowa a tambaye shi ba wanda yace aje a tambaya wanda suka sani saboda haka ka zauna ka saurara amma sai ya zama tashin hankali
mun sha fada Abdullahi bin Saba al-Yahudi shine farkon wanda ya fara daga tutar wannan aqidar shi ya fara fitowa da maganar sayyidina Ali shine wasiyi sahabbai ba sauna ba sai a zamanin sayyidina Usman wani bai Yahudi Abdullahi bin Saba shine ya fara dauka wannan aqida ya rika yawo da ita cewa an yiwa iyalan manzon Allah kwace an cuce su an zalunce su yana ta zuga wawaye yan kauye to daga nan ne aqidar ta samu saboda tana da alaka da dangantaka da zumunci mai karfi da yahudanci sai kuma ya tambaya ta biya sunan mahaifiyar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu gaskiya bazan iya tuno sunan mahaifiyarsa ba na dai san sunan mahaifinsa Abu Quhafa Uthman Abdullahi ibn Uthman wanda ake sanar da Abu Quhafa ya galibi mata in dai ba waɗanda suka yi wani suka taka rawa ba ba ita kuma mahaifiyarsa ba ta riski musulunci ba abu babansa shine ya riski musulunci har ya musulunta da haka shi aka fi fada amma ba mahaifiyarsa ba amma duk da haka ba za a ce ba za ka samu ba ko da kintace ne malamai sun yi in ka duba sirar sayyidina Abubakar ta Dr. Muhammad Ali Sallabi wataƙila za ka ga Ali ibn Muhammad Sallabi wataƙila za ka ga ya ambaci mahaifiyarsa menene hukuncin wanda ya dauke azumin nafila yaji ba zai iya ba sai ya ci abinci to ko na farillan ne idan har ya zama da an shiga wani yanayi ai Allah ta fattaqullaha masata'tu duk abin da yafi karfinka mutum ne yana da ulcer sai ya dauki azumi yana zata zai kai sai ulcer ta tashi kaga ba za a ce sai ka kai ba ko zaka mutu ba za ka ga wata haka ba to bare kuma na nafila wanda shi bai zama wajibi ba duk da cewa ba daidai bane idan mutum ya fara azumin nafila da gangan ba dalili kawai haka nan ya karya zai zama cikin ibtalul amal ba tare da dalili ba in ka fara sai ka kare shi wasu malaman ma suna ga in ka fara ya zama tilas ka kare shi amma in har da larura wannan ba a cewa dole sai ya ci gaba da dai sai wani da ya rubuto yake cewa wani dan shi'a ne yake kalubalantar yan ahlus sunna da cewa su kawo mashi aya ko hadisin da aka ce mutane da su kira kansu yan ahlus sunna kuma banda da'ifin hadisi saboda bai yadda da hadisin da wasu suke kawo mishi ba to yanzu irin wannan fi sabilillah saboda da hadisin da ka kawo masa in yace da'ifi ne za ka yi da shi tunda shi ba bisa ilimi ma yake tattauna da kai kuma mutumin da al'ayoyin alkur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba tun daga farkon alkur'ani daga bakar hannasi ake ta zuba yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai gamshe shi ba to sai akan kalmar ahlus sunna ne za ka gamshe shi wani abun ba shine mahallin niza ba cire kalmar ahlus sunna ka jefar ga babban abin niza wanda shine ake rigimar a kansa amma ya kawar da kai daga wannan ya dauko wani abu wanda yake kankani kai baka ce kalmar ahlus sunnar wajibi bace sai an fada kai baka ce sunan ahlus sunnar mustahabbi bane ba wani wanda ka wajabta masa ya ce maka ya ahlus sunna sannan ka ansa amma an wajabta maka ka yadda da girman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dan Allah ya yabe su ya ce adalai ne mutanen kwarai ne sun taimakawa annabin Allah ayoyi da yawa da ba sai mun faɗe su ba duk kun san su mun sha karanta su ba ɗaya ba biyu ba amma ana ta kikikaka da shi ana ta artabu da shi akan wannan ya saki wannan ya je ya kamo wani abin da ba shine wannan ba an sani a musulunci kalmar sunna dai akwai ta kuma akwai mutananta wannan abu ne wanda akwai hadisai amma tunda ya ce maka bai yadda da hadisan ba tunda za ka kawo masa zai ce maka bai yadda da su ba dan me saboda duk wanda zaka ce ya rawaito hadisin shi a gurinsa ba mutumin kirki ba ne to da wa za ka gaya masa ka ce Bukhari a gurinsa wani dan bambadanci ne wanda ya rika yi wa annabi ƙarya saboda abin da zai samu a gurin sarakai masu mulki haka suke cewa da Bukhari da Muslim duk ashabul kutub sita din da su Imam Malik su Shafi'i su Abu Hanifa da sauransu duk zagin su suke. Zaka ba mu wannan da zaka kawo masa tunda mutumin da bai dada Abubakar da Umar da Usman ba. Da sauran al-asharatul mubashirin wa zaka kawo masa kuma yace maka yayinta. Kai kuna rikici akan Al-Qur'anin kansa. Saboda haka wani lokaci a dauke ka daga abin da yafi muhimmanci. A dora ka akan abin da ba shine tushen rikicin ba. To kai in ka yadda da haka an ka da kai. An ka da kai. Saboda haka irin wannan tambayoyin duk bata lokaci ne. Mu yanzu tushen abin muke daukowa. Mu mun yadda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace abita. Shi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Ya faɗi firak waɗanda za su daddare a cikin al'umma. Sai ɗaya ita ce aljanna, suwa ya ce ma kana ala muslima ana alaihi al-yawm wa ashabi. Wannan ba ita ce sunnah ba? Wanda yake kan abin da ni da sahabbaina yau muke kai. Kan mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabbansa kan bin sunnah. A cikinsa yau muslim, duk da shi a gurinsa kaga ai ba abin nan ba, amma mu a gurin gaskiya ne. Akwai asar daga Muhammad ibn Sirin tabi'i ne ya rasu hijira ta 110. Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin almajiran Anas dan Malik ya ga wasu daga cikin sahabbai yake cewa ba su kasance sahabbai suna tambayar wani akan isnadi ba in ya ka hadisi. Yace ma kanu yas'aluna anil isnad hatta waqa'at alfitna falamma waqa'at alfitna قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ من حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ من حديثهم. wannan tabi'i ne yake bada labari game da sahabbai. Yace sahabbai da ba sa tambayar isnadi sai da aka kashe sayyidina Usman shekara ta 35 kara ta 35 bayan hijiran manzo Allah kai sayyidina Usman. Sahabbai duk suna nan manya manya sayyidina Ali. Sai sahabbai da suka ga an wannan fitina ta faru, wasu sun shigo da sunan addini. Suna kuma yi wa addinin zagon ƙasa, suna yi wa kuma Annabi ƙarya. Idan mutun ya kawo hadisi in ji Muhammad sai su ce wato sahabbai, ku gaya mana wa suwa suka rawaito hadisi. Yace fa yunzaru ila ahli sunnati, kalma ahli sunna ta fito ko ba ta fito ba? Sai su duba su ga waye ahli sunna, waye mai bin sunnar Annabi, sai su karba hadisin sa, waye kuma dan bid'a, sai su bar hadisin sa. Saboda tun a wancan lokacin kalma ahli sunna take. Saboda wani dan dagaji yanzu ba zai zo ka mana wani shiriri ta ba. Ina ga dole mu tsaya anan dan na ga wasu tabbayoyi duk irin waɗannan ne. Amita Subala Abdullahi tana da so a ga dan caji ne. Ana dan caji ko? Eh? Wato sai kaga abu ne an mata an faɗa an dawo an saki tambaya. Na san akwai baki wanda watakila ba su ji wancan ba. To amma har kullum muna nunawa cewa a rika sauraron abin da ya wuce. Duk bayanan da za ka yi watakila in ba a yanayin ba lokacin karatu ba ne ba za ka faɗaɗa shi ba. A can ɗin ka tsaya ka yi shi da faɗi watakila an ɗauki awa ɗaya, watakila an yi majalisi biyu ko uku duk akan matsala ɗaya. Yanzu ko za a baka ansa watakila bai fi a baka a minti biyu uku ba. Saboda ka ga in ka je a can za ka fi samun gamsasshen bayani wanda in a ciki akwai wani abin da ka ji ba ka fahimta ba to sai ka rubuto a darasi kaza an ce kaza ina son ƙarin bayani. Wannan ita ce tambaya, amma gaba ɗaya a yi ta zubar da baya kullum mu yi ta tsayawa muna da banziya guri guda a inda zamu je. Allah ya sa mu dace. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.